coronavirus ko COVID-19. Tattaunawa akan tunanin haɗin baki na Turawa da Yahudawan duniya, conspiracy theory, da dalilan buɗe masallatai bayan fitowar rufe su saboda annobar coronavirus. Fitowa ta 12. Allah, muna gode maka da ka kawo mu wannan zamani na hargitsi da hautsini, ka kuma ba mu ikon yin rayuwa a cikin sa ƙarƙashin inuwar musulunci da sunna. Tun lokacin da wani abu na tashin hankali ya zo, ana buƙatar a tsaya a duba da kyau, a ga ta inda ya kullu, a duba dalilan da suka sa ya kullu, a duba yadda zai kasance da yadda musulmi zai yi da shi akan tsarin shari'a. Tun lokacin sahabbai, idan matsala sabuwa ta zo, ana samun sabanin fahimta wajen yadda ake kallanta da kuma irin hukuncin da za a bata. Amma wannan baya sa su sahabban su riƙa jin haushin juna ko hararar juna dai irin wannan matsaloli. Haka abin yake a wurin malaman da suka zo daga bayan sahabban. Sheikh Yunus As-Sadiqi ya ce, ni ban taɓa ganin mutum mai hankali ba kamar Imam Shafi'i. Ran nan mun tattauna kan wata matsala, bayan mun daɗa haɗuwa sai ya kirawo ni ya kama hannuna ya ce, ya Aba Musa, kin ba zai fiye mana ba mu ci gaba da zamowa abokan juna ko da kuwa mun saba akan wata matsala? Malam Zahabi ya kawo wannan a cikin Sirru Alamin Nubala, mujallabi na 10:19. Wannan ya nuna malamai da masu wa'azi su rika zabar kalmomin da ya kamata su rika yin jawabi da fito da ra'ayoyinsu da su, musamman akan wannan matsala ta coronavirus. Idan fitina ko wani hargitsi ko damuwa suka zo, ba kowane mutum bane zai gane yadda yake, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda yake cewa, fitina in ta zo sai ta rikita, sai ta tafi ne sai ta buɗe, kowa kuma ya gane ta, kamar yadda Malam Abu Nujay Munu'aym ya kawo a cikin Kitabul Fitan, shafi na 46, wato al-fitnatu idha aqbalat shabahat wa idha adbarat asfarat. Wannan ka'ida ce da za ta yi mana amfani nan gaba, musamman bayan Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗauke mana wannan annoba. Muna roƙonsa da ya taimaka mana cikin rahamarsa da baiwarsa. Jan hankalinmu a wannan lokaci yana da nauyi sosai, saboda matsalolin suna da buƙatar tunani sosai da dubawa. Ni na yarda da cewa kafin mutum ya fito da wani rubutu da ya yi, ya waje bai yi kwanci a kansa, kamar yadda kaza take yin kwanci a kan kwanta kafin ta kyankyashe shi. Domin mai yin rubutu yana yin shela ne ga mutane cewa, ku zo ku ga hankalina. Kamar yadda Khatibul Baghdadi ya faɗa, ga yadda bayanan suke. Bayani na ɗaya, mamaki ga masu ƙaryata samuwar coronavirus kamar ba su yi la'akari da abubuwa guda biyu ba. Na farko, likitocin da suka amince da iliminsu da ƙwarewarsu, waɗanda har in suna rashin lafiya sun suka yarda su duba su don su shaida musu abin da suka gani a jikinsu ko na iyalansu, da zarar sun faɗa musu za su yarda, su kuma nemi wani magani wanda za a sha a warke ko a samu sauki. Sannan su tafi da sauri, suna rawar jiki, su sayi wannan maganin su sha. Amma abin mamaki, waɗannan likitocin da ƙarin wasu ma, wato marasa iyaka, sun faɗi wannan cutar, sun maimaita cewa akwai cutar nan ta coronavirus, tana kuma da mugun lahani ga ɗan adam, sai suka yi buruz da su. Ba ma su kulawa ballantana su tambayi likitocin a game da ita. Wannan abin mamaki ne, da sun sani, da sun yi irin abin da Sayyidina Umar, Allah ya kara masa yadda ya yi, a lokacin da aka faɗa masa cewa Abu Mas'ud, wato Uqba ibn Amru, yana ba da fatawa a addini. Umar yaji bai gamsu da ya rika bada wannan fatawa ba. Dan haka ya tambaye shi cewa shin ba an bani labari cewa ka fara ba wa mutane fatawa bayan kai ba shugaba bane wato Amir? Kabar waɗanda suka san dadin ta ci gaba da shan wahalarta. Malam Ibn Abdul Bari ya kawo wannan a cikin Jami'u Bayan al-Ilmi wa fadlihi. Mujalladi na biyu, shafi na 281. Ma'anar wannan, kamar yadda suka sallama wa likitoci a halin farko, sai su sallama musu a hali na biyu. Domin su suka san abu kuma su ne ƙwararru a kansa. Abu na biyu, yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana tsarinsa a addini da rayuwa shi ne duk wani abin da ya shafi duniya na alheri ko akasinsa, kamar lafiya da rashinta, kamar arziki na kuɗi da rashinsa, da wahala da rashinta da sauransu. Wannan duka musulmi da wanda ba musulmi ba sun yi tarayya akan haɗuwa da su. Bambanci shi ne musulmi zai samu lada da yabo daga Allah maɗaukakin sarki idan ya yi haƙuri, ya bi abin da shari'a ta tanada akan wannan abun. Wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu misali da shi game da jihadi. Domin yana cewa idan kun kasance kuna jin raɗaɗi saboda wahala gun jihadi, to su ma kafirai suna jin wannan raɗaɗin. Sai dai kuna yin kwaɗayin lada ne wa yato samun alheri daga Allah maɗaukakin sarki. Abin da su ba za su samu wannan ba, kamar yadda ya kawo a sura ta 4 suratul Nisa'i aya ta 104. Wato in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Idan mutum ya yi la'akari zai ga a wannan lokacin na yaduwar annobar corona virus, waɗanda ba musulmi ba kamar mutanen Sin wato Tana da Turawan Yamma da Amurkawa da sauran Yahudawan duniya, sun fi haɗuwa da mutuwa da asara ta dukiya da kadarori da lokaci. Duk guraren da suke samun maƙudan kuɗaɗe a cikin ƙanƙanin lokaci an rufe, suna kuma ji suna gani. Duk wani wurin sharholiyarsu an dakatar, duka sun maƙale a cikin gidajensu. Duka wannan kuma ba lada ko ɗaya da za a ba su, sai ma takaici da baƙin ciki da ya dame su a zuciya saɓanin musulmi. Waɗanda sun rasa damar yin wasu abubuwa na addini kamar jam'i da juma'a, waɗanda babbar asara ce arna ba su da irinta. Haka nan musulmi sun yi rashin rayuka da dukiya, amma suna da ladan haƙuri da tawakkali da bin fatawoyin da aka fito da su daga koyarwar shari'a. Bayani na biyu, dangane da dakatar da zuwa masallatai da aka yi, na ci karo da wata ƙa'ida da Imamu Ibn Shash Al-Maliki ya faɗa, wadda tana da kyau a san da ita. Yana cewa ba a barin zuwa yin sallar jam'i sai dai domin samuwar wani uzuri da ya haɗe kowa da kowa, kamar ruwan sama ko wata iska mai ƙarfi wadda aka yi ta da daddare, ko kuma wani uzuri da ya keɓance mutum shi kaɗai, kamar rashin lafiya ko jinya ko jin tsoron hukuma ko jin tsoron wanda yake binsa bashi a lokacin da bashi da hali, ko wani kitafi da yake fatan samun abuwa ko kuma yana cikin halin tsiraita. Iqdul Jawahir al-Samina fi mazhabil alim al-Madina na mujalladi na 1 shafi na 132. Wannan ka'ida tana da muhimmanci. Gudun kamuwa da cutar corona virus ya shiga duk hanyoyin guda biyu. Bayani na uku, matsaloli da yawa sun fito dangane da afkuwar wannan annoba ta corona virus. Da gaskiya akwai manyan matsaloli guda biyu da suka shafi kasuwanci: matsalar kuɗin haya da 'yan kasuwa masu haya a rumfuna da gidaje suka karɓa haya, da kuma matsalar zarkar kuɗin da ake juyawa. Gashi an dakata wasu watanni ba a cinki. Shin za a bayar da zarkar a haka, ko kuwa za a bari a koma sai a cika sa watannin? Daga kan waɗanda aka dakata saboda annobar, waɗannan matsaloli guda biyu suna da buƙatar a yi bayani a kansu filla-filla don a san abin da aka dosa bayan Allah maɗaukakin sarki ya fitar da mu daga wannan annoba lafiya. Ga bayani akan su. Bayani na daya, matsalar farko ita ce gurgudan lokacin haya da dan kasuwa ya biya don zama a shago ko gida, sai kuma gashi komai ya tsaya kamar wata uku. Shin za a kirga waɗannan watanni cikin kuɗin hayar, ko kuwa za a kwaje waɗannan watanni da coronavirus ta jawo aka rufe? Malamai sun yi magana akan irin wannan matsala tuntuni. Asalin wannan matsalar zai koma zuwa ga hadisin Jabir dan Abdullahi da yake, Annabi alaihi salatu wassalam ya yi umarni da a yi rangwame akan asarar da ta samu sakamakon wata masifa da ta faɗo. A wata ruwayar yake, da za ka sayarwa da ɗan uwanka wasu kayan noma sai wata masifa ta sauka, to bai halatta ka karɓi wani abu daga wurinsa ba, saboda bai za ka karɓi dukiyar ɗan uwanka babu haƙƙi. Muslim ya kawo wannan hadisin, wato kada a nemi sai an biya kuɗi ko bayan noman da irinsu waɗanda wata musiba daga Allah maɗaukakin sarki ta sauka a kansu. Shaikhul Islam Ibn Taymiyya ya yi bayani mai matuƙar kyau akan wannan hadisin da cewa, duk abin da ya shafi ba ni gishiri in baka manda, kamar ciniki yake da jinga ta aiki. An gina su ne akan adalci da daidaituwa a tsakanin juna. Wanda ya bada wani abu ya bayar ne don ya samu abin da yake so. Kowanne daga cikinsu mai karɓa ne, mai kuma bayarwa ne, mai nema ne, wanda kuma ake nema a wurinsa ne. Mala ya kawo a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 30 shafi na 266. Abin la'akari a nan shine, abin da zai sa a dakatar da hayar zai iya zamowa ɗaya daga cikin waɗannan. Na ɗaya, wata masifa ta sauka kamar yaƙi ko fari ko annoba ko ambaliya da sauransu. Na biyu, ko wani shugaba ya ƙwace ya sa a rufe saboda wani dalili. Ibn al-Hajjaj ya bayyana cewa idan hukuma ta yi umarni da a rufe kantina, to mai kantinan da ya bayar da haya shi ne zai ɗauki nauyin asara. Wannan hukunci ma yana nan a Muktasarul Khalil. Ka duba An-Nawadiru wa Ziyada na Ibn Abi Zayd al-Qayrawani mujalladi na 7 shafi na 152. Shehul Kharshi mujalladi na 7 shafi na 31 da kuma shafi na 50. Haka nan Hashiyatu Dazuqi mujalladi na 4 shafi na 31 da shafi na 50. Har ila yau dangane da waɗancan matsaloli guda biyu da ma duk abin da zai iya shiga ƙarƙashinsu, Imamu Ibn Yunus Al-Maliki ya yi bayanin da ya fito da hukuncinsu da cewa, duk wani abu na ƙaƙanika yi kamar hukuma ko wani mai ƙwace da suka zo suka hana gudanar da amfani da shago ko gidan haya, to za a ɗauke shi ne kamar wani abu ne daga Allah Maɗaukakin Sarki ya zo ya hana. Kamar a ce gidan ya ruguje ko ruwan sama bai sauko ba har ba a samu amfanin gona ba. A waɗannan halaye ba maganar haya kwata-kwata, domin bai sami yin amfani da abin da ya haya ba. Haka ya kawo a cikin Aljami'u Limasa'ilil Mudawwana mujalladi na 7 shafi na 106. Idan hukuma ta yi umarnin a rufe wani shago don a hana mai shagon samun amfani ko a hana shi amfanuwa da shagon, to sai wannan hukuma ta biya mai shagon kuɗin dakatarwar da aka yi masa. Amma idan shi kansa shagon aka dakatar saboda wani laifi, misali ba abin da ake samu daga shi ba, to wannan ba za ta biya komai ba. Wannan ita ce mashahuriyar magana a mazhabin Malikiya, kamar yadda ya kawo a cikin sharhin karshi Alal Mukhtasar Hashiyatu Dazuqi mujalladi na 4 shafi na 31. Shehu Zainayi Al-Hanafi yana cewa, idan aka karɓi kuɗin mutum na gwargwadon wani lokaci kamar shekara ɗaya ko biyu, to mai shagon ko gidan ya cancanci duk kwanaki da watanni ko shekarun da wanda ya karɓi hayar ya zauna a ciki. Ragowar kwanakin da watanni ko shekarun da bai samu amfani da wurin ba saboda wata masifa da ta faɗo kamar coronavirus ko wani abu da ya hana a ci gaba da amfani da abin, to mai bada haya bai cancanci ya karbi wani abu na daidai wannan lokacin ba sai dai zai karbi wani abu gurgurdan ladan ajiya a cikin abin da yake mallakin sa ne zai kuma cire gurgurdan abin da ya zarta lokacin ajiya ya mayar wa da mai haya ko ya kara masa lokaci gurgurdan kudin tabiyun alhaqa'iq na zainai da kuma hasiyatu raddil muhtar na ibnu abidin mujalladi na shida shafi na 14 wasu manyan malamai a mazhabin shafi'iyya kamar su abu sa'id al-dhikri da kuma abubakar as-sayrafi duka sun tafi akan cewa wanda aka dauka jinga wato aiki zai samu gurgurdan wahalar da yi sun bada wannan fatawa ne a lokacin da karami da suka yi kaka gida akan hanyoyin tegowa zuwa aikin hajji daga kasar kufa a sharhul kabir na imam rafi'i mujalladi na 7 shafi na 72 idan kuwa bai wani motsi ko wata ajiya ko zuba kaya a cikin shagon ko gidan ba to bai cancanta ya karbi ko kobo daga kudin dan hayar ba Rawdatul Talibin na Imam An-Nawawi mujalladi na 3 shafi na 31 muhimmiyar magana da ita ce za a yi wa masu haya rangwamen lokacin da basu zauna a cikin wuraren da suka yi hayar sun yi ciniki ba saboda annobar coronavirus Malam Mai Tufatul Hukam ya yi bayani akan abin da aka yi haya na gona misali sai aka samu annoba kamar beraye ko kamfan ruwa da sauran irinsu waɗannan duka za su sa a tsara yadda gurgurdan asarar da aka yi ko kuma a tsara yadda hayar ma'ana a dawo wa da ɗan hayar kuɗinsa baki ɗaya ko gurgurdan abin da ya yi asara Al-Bahja Sharhul Tuhfa mujalladi na 2 shafi na 277 Sharhu Ibn Najim mujalladi na 2 shafi na 1143 zuwa 1145 inda yiwuwa duk da gwamnatocinmu suna da irin waɗannan tanade-tanaden amma akwai matsananciyar buƙatar gwamnati da hukumomi su duba irin tallafin da za su yi wa 'yan kasuwa ta kowace irin fuska ko da kuwa ta hanyar sulhuntawa ne tsakaninsu da masu gidajen haya da shaguna domin a samu rangwame saboda yanayin da aka shiga na zaman da tsaro ba a juya komai ballantana a samu ɗari da kwabo suma masu irin waɗannan gidajen kada su rufe idanu a kan sai an karɓi kuɗin shekara ɗaya ko biyu shi kenan kuma ba wani tausayi su daure su duba su zabtare wani abu ko da kuwa ta hanyar ƙara lokacin zama a cikin shagonni da dai sauransu ma'ana akwai buƙatar su yi zaman sulhu yadda za su fahimci juna kowa ya ji ya tallafa wa ɗayan tunda matsalar da aka faɗa ga magari ce ta shafi kowa wannan matsalar ta shafi gurare na rayuwa da yawa daga cikinsu akwai hulɗa da private schools waɗanda aka fi sani da makarantun kuɗi tunda iyaye sun biya kuɗinsu na tamu wato zango ga shi bai ƙare ba aka faɗa cikin wannan matsala to ba su da haƙƙin tambayar wasu kuɗaɗen na wani tam ɗin daban har sai an gama wannan annoba sun cancanci kuɗin wannan tam ɗin saboda an riga an ci ƙarfinsu a karatu kusan jarabawa ce ta rage kawai malamai da yawa suna bayanin cewa idan yaron da aka tura shi wurin malami yayi karatun Qur'ani sai ya haddace 3 cikin 4 na Qur'ani to malamin ya cancanci a biya shi kuɗin katama kamar yadda malam Ali ya kawo a cikin Minhajul Jalil mujalladi na 6 shafi na 546 zuwa 544 zuwa 506 zuwa 541 bayan an koma aiki wato tam ɗin ya ƙare shine sabuwar magana za ta taso wannan shine abin da al'ada ta ginu a kansa a ƙasashenmu dangane da biyan kuɗin makarantun kuɗi a wajen biyan kuɗin malami ana la'akari da al'ada shari'in ƙarshe ga muktasar hasiyatu zuddasuki mujalladi na 4 shafi na 4 da kuma shafi na 16 zuwa 17 da kuma hasiyatu rahuni mujalladi na 7
shafi na 15 da shafi na 44 zuwa 46 waɗannan shafukan na ƙarshe suna da muhimmanci wannan shafukan na ƙarshe suna da muhimmanci domin ya tattauna matsalar kamar yadda take a zamanin yanzu ba dan tsawaitawa da yawa ba da an turo wasu bayanai wanda yake da sha'awa dai ya duba ta bangaren gwamnati da hukumomi duk da su ma a jigata suke amma akwai bukatar su duba yuwar sassauci ta bangaren harajin da kamfanoni da makarantu masu zaman kansu suke bayarwa domin su ma su samu damar daidaita lamura tsakanin su da ma'aikatan su Allah ya taimaka mana baki daya ya fitar da mu daga wannan kangi ya kawo yalwatar arziki da za a mayar ma wanda za a mayar har aninka akan abin da aka rasa ba matsala ta biyu kuma ita ce fitar da zakka gashi an samu tsaiko na wasu watanni ba tsaiko komai ya tsaya shin za a yi la'akari da wannan tsaikon a dauka shekarar ba ta cika ba har sai an buɗe kasuwanni an ci gaba da saye da sayarwa har a ƙara watannin da aka zauna a kulli ko ko ta yaya yaya kamata a fitar da hukuncin matsalar ana fitar da zakka ne akan asalin da shari'a ta dora ta akansa wato da zarar shekara ta kewayo sai mutum ya fitar da ita kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta wannan abu ne sananne kuma shine asali a babin zakka ana son kuma a gaggauta fitar da ita da zarar lokaci yayi kamar yadda Imam Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suka faɗa sai dai a mazhabin Hanafiya su ana iya jinkirtawa a fitar da ita kowanne lokaci amma yadda malai ya kawo a cikin al-mabsut na sarkasi mujalladi na 2 shafi na 304 idan wata annoba ta taso ko wata maslaha ko uzuri mai karfi ya zo to malamai sun yi magana za a iya jinkirtawa sai dai a zahiri ba wai lokacin aka kautar da shi ba zuwa gaba an dai faɗaɗa ne don mutum ya samu damar fitarwa idan aka duba maslaha ta yadda annobar coronavirus ta dakatar da komai za a iya cewa a jinkirta zuwa Allah madaukakin sarki ya kawo yalwa hakan yayi ga wasu dalilai da bayanan da malamai suka nuna haka dalili na daya a cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito annabi alaihi salatu wassalam ya ce amma Abbasu zakkarsa tana kaina zan bayar da ita da wata kamarsa Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin Imam Abu Ubaida ya ce fadar annabi alaihi salatu wassalam tana kaina ya nuna cewa ya jinkirta masa ita ya sanya ta ta zamo bashi a kansa wanda zai biya nan gaba sannan Imam Abu Ubay ya kafa hujja da wannan hadisin akan cewa shugaba zai iya jinkirta karɓar zakar dabbobi sakamakon wata masifa da ta afko wa mutane har gari ya tafi sai a jinkirta musu har a sami yalwa sannan sai a biya a shekara mai zuwa kamar dai yadda Umar ya yi a shekarar fari Malam Abu Ubaida ya kawo a cikin littafin sa mai suna Al-Amwal shafi na 705 zuwa 706 haka nan Imam Shawkani a cikin Nailul Awqar mujalladi na 4 shafi na 212 dalili na biyu sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda kamar yadda Sa'd ibn Abi Dibab ya rawaito ya dakatar da karɓar zakka a shekarar da aka yi fari a shekarar Amul Ramada shekara ta 18 bayan hijira bayan da yalwa ta zo kuma sai ya yi umarni da aje a karɓo ya faɗa masa cewa ka karɓi zakkar shekarar da ta wuce da wannan da ta zo sai ka raba musu guda ɗaya a can inda ka karɓo a can inda ka karɓa ɗayar kuma ka taho da ita Malam Abu Ubaida ya kawo wannan a cikin Al-Amwal shafi na 464 haka nan Malam Ibn Zanjawayhi shi ma ya kawo a cikin littafin sa mai suna Al-Amwal shafi na 830 haka nan Abdabaqad na Ibn Sa'ad mujalladi na 3 shafi na 323 wannan ya nuna idan da akwai wata annoba ko kwakwarar matsala ko maslaha za a iya jinkirtawa amma fa ba lissafin kwanaki aka roƙe ba dalili na 3 malamai a mazhabobi daban-daban sun yi magana akan haka in bukata ta kama ya gabata cewa mazhabin Hanafiya sun suna ganin ana ma iya jinkirtawa a bayar kowanne lokaci ba wata matsala kamar yadda malai ya kawo a cikin Al-Bahru Ra'iq na Ibn Nujaym mujalladi na 7 shafi na 89 a mazhabin Malikiya Imam Asbak ya nuna cewa lallai sai sai ya je karbo zakka koda kuwa a lokacin wato a shekarar da aka yi fari ne wannan bayanin nasa ɗaya ne daga cikin maganganun malaman mazhabin akan matsalar shine kuma wanda Imam Al-Qarafi da Khalil Ibn Ishaq mai muktasar suka zaba akwai maganar da Imam Ashab yace ba za a karbi zakka ba a shekara da ake fari akan haka sai ya kawo zancen ko daga waya za a karba ko kuwa a bari ta saraya ra'ayi biyu ne dai amma Ibn Rushd kakan ya ƙara bayani da cewa babu wata sunna tabbatacciya da aka samu a wannan fage shugaba zai duba ya yi ijtihadi ya gani ya zaɓi wanda ya ga yafi dacewa tsakanin karɓar ko barin a wannan shekarar Al-Bayan wa Tahsil na Ibn Rushd mujalladi na 2 shafi na 438 zuwa 439 haka nan Az-Zakira na Imam Al-Qarafi mujalladi na 3 shafi na 108 haka nan Sharh Al-Kharshi mujalladi na 1 shafi na 161 haka nan Mawahib Al-Jalil na Hattab mujalladi na 3 shafi na 106 irin wannan bayanin Imamul Mazhari al-Maliki ya rada fitowa da shi da cewa shugaba zai iya jinkirtar da karbar zakka matukar ijtihadi ya kai shi ga yin haka al-Mu'lim bi fawaid sahih Muslim mujalladi na 2 shafi na 10 sai Sheikh Adawi ya nuna cewa idan mutum ya jinkirta fitarwar da wasu ɗan kwanaki kamar kwana ɗaya ko biyu babu laifi Sharh Al-Adawi mujalladi na 1 shafi na 443 haka nan daga mazhabin Shafi'iyya akwai bayanin da Sheikh Abu Asim Ash-Shafi'i yace da a ce zakka za ta hau kan mutum sai kuma yayi rashin lafiya ya zama ba shi da kuɗi a hannu to sai yayi niyyar bayar da ita zakkar in ya samu iko ba sai ya ci bashi ba Sheikh Shazam Ibn Ibrahim yace zai iya cin bashi ya bayar saboda ai bashin Allah shi ya fi cancanta da biya yace idan ya ci bashin ya bayar da nufin zai biya wannan bashin in ya samu iko yayi dan yana da uzuri al-majmu' na Nawawi mujalladi na 5 shafi na 337 cewa Ad-Dunyadi al-Bakari shi ma yana cewa ya halatta a jinkirta bayar da zakka saboda wani uzuri kamar a ce wanda ya cancanci ya karba baya nan a lokacin da ta wajaba babu wani haramci kwata-kwata a jikirin hashiyatu a'anatu talibina na Ad-Dunyadi al-Bakari al-Shafi'i mujalladi na 4 shafi na 321 malaman mazhabin Hanbaliya sun fi ba da rangwame a wannan matsala Imam Ibn Qudama yace idan mutum ya jinkirta fitar da zakka dan ya bawa wanda ya fi cancanta cikin makusantansa ko kuma don wata matsananciyar bukata to ba komai idan ya zamo jinkirin dan wani lokaci ne kankani amma in mai yawa ne bai halatta ba a Sharhul Kabir na Ibn Qudama mujalladi na 2 shafi na 669 Imam Alauddin Al-Mardawi yace ya halatta ga shugaba da sa'i su jinkirtar da karɓar zakka daga mai bayarwa saboda wata maslaha kamar samuwar fari da makamantansu wannan shine abin da sauran malaman mazhabin Hanbaliya suka tafi akai Al-Insaf na Al-Mardawi mujalladi na 3 shafi na 134 Sheikh Usaimin ya faɗi halaye uku yace za a iya jinkirtawa saboda waɗannan halayen guda uku hali na farko ya zama ba zai iya fitarwa ba a lokacin na biyu ko ya zama zai samu wata cutuwa idan ya fitar a lokacin na uku ko samuwar wata bukata wato haja da maslaha ta jinkirtawar a Sharhul Mumti' na Usaymin mujalladi na 6 shafi na 190 a takaice a wannan yanayi da kasuwanci ya durkushe komai ya tsaya tik wanda duk yake da ikon ya fitar da zakarsa a daidai akan akan lokaci da ya saba bayarwa to ya bayar da ita ko kuma in ya bayar ma Allah madaukakin sarki ya karba ko kuma Allah ya karba wannan shine mafi alheri gare shi wanda kuma ba shi da ikon fitarwar misali saboda karancin kuɗi a hannu sai tsabar kadara kurum to tana kansa wata sauka ba zai iya dinkiltawar har a koba kasuwa sannan abubuwa su warware sai ya fitar da ita in ya ga kuma zai iya cin bashi ya fitar da zakar yin haka ma ba laifi bane muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bada sa'a ya sa a dace ya karba bayani na hudu wasu a cikin mutanen gari sun jiyo wata fatawa da ta halatta bin sallar tarawih ta kafar talabijin ko radio wato masallacin da limamin sallar suna can wani gari ko wata ƙasa shi kuma ya sa akwatin talabijin ko radio a gaban yana bi abin ya ba wa wata sha'awa har suna kokarin su fara yi kutan irin wannan matsalar ta taɓa faruwa tun a shekarun wato shekarar alif ta 1956 a inda Sheikh Ahmad Ibn Siddiq Al-Gumari ya halatta wa mutane su bi radio su yi sallar Juma'a da duk sauran salloli suna zaune a gidajensu ya yi bayanin hujjojinsa a cikin littafi mai suna Al-Iqna' bi sihhati salati Juma'a fil manzil khalf al-midya na karanta wannan littafi amma babu gamsassun hujjoji sannan wannan ra'ayi nasa yana da matukar hadari domin zai bude hanyar adainan zuwa masallatai gaba daya ba wannan ba kadai akwai masu ganin cewa idan ana cikin tsananin yaki ko samuwar kokwaran uzuri za a iya bin radio da talabijin a dukkan salloli na farilla da nafila amma wanda juma'a wannan fatawa ta fito ne daga bakin Shehul Azhar Sheikh Jadul Haq Aliyu Jadul Haq fatawa ta Darul Ifta Misriya mujalladi na 1 shafi na 67 a wannan lokacin kuma wasu malamai kamar Dr. Ahmad Al-Raisuni babban malami a Morocco suna ganin idan da akwai uzuri ko matukar tsoro to za a iya bin talabijin da radio don a yi nafila kawai kamar tarawih amma banda sauran kamsu salawat da juma'a wannan suna ganin akwai sauƙaƙawa a ciki ga tsofaffi da masu rauni sannan kuma suna cewa ana yin rangwame a nafila ba kamar farilla ba hujjojin waɗancan bayanai a gaskiya ba su da ƙarfi ba su kai ƙarfin maganar cewa duk wanda yake son ya yi sallah ta farilla da juma'a ko ta nafila kamar tarawih da sauransu to lallai ne sai ya je masallaci ya bi sahu ko inda nisa tsakaninsa da liman ya tsaya a inda sahu ya kare wannan shine abin da kunzumin malaman wannan lokaci suke kai duk wanda ba zai iya zuwa masallaci ba ya zauna a gida ya yi nafilarsa da sauro da surorin da zai iya annabi alaihi salatu wassalam ya ce ko sura daya Allah ya saukar za ta ishi mutane Abu Dawud ya kawo wannan hadisin a cikin sunan sa ga wasu daga cikin dalilan da suke tabbatar da wannan ra'ayi dalili na daya Shehul Islam Ibn Taymiyyah ya ce an sa wa sallar juma'a wannan suna ne saboda haduwar masallata akan ayyukan sallar da wurin da lokacin wato da lokacin yin sallar idan suka zamo babu haduwar waɗannan wato haduwar ta wuri da kuma ta zamani kamar a ce wani ya wuce can gaban liman ko kuma ya hau can saman liman ko su yi masa nisa sosai ba tare da wani uzuri ba to wannan ya zamo abu da aka ittifaqin malamai sun hana yinsa Al-Fatawal Kubra na Ibn Taymiyyah mujalladi na 2 shafi na 335 dalili na 2 yin sallah a cikin masallaci ko jonawa akan inda sahu ya kare ko kasancewa dab da masallaci shi ake la'akari da shi a wajen bin liman domin mata annabi alaihi salatu wasalam suna bin sallah daga ɗakunansu waɗanda suke a jikin katangar masallaci Haka haka Imam Malik yace babu laifi abu sallah matakar ba juma'a bace a gidajen da babu kowa a ciki. Idan suna ganin ayyukan liman da sauran mutane ta taga ko ta kafofi ko suka zamo suna jiyo kabbara sai su ma su haka nan su yi ruku'i da ruku'in su su yi sujjada da sujjada su wannan duka ya halarta saboda mata Annabi alaihi wasallam sun yi sallah a dakunan su suna bin liman mudawwana ta suhunun mujalladi na 1 shafi na 232 dan haka wanda zai zo masallaci ya iske ya cika sai ayi sallah a haraba ko a wasu filaye da suke kusa da masallacin ko da ba a jikin masallacin suke ba sallar ta yi haka nan ya halatta ayi akan titi da za a samu wani kogi ya ratsa tsakanin mamu da liman sai aka bi sallar duk ta yi malam karabi ya kawo a cikin az-zakhira mujalladi na 2 shafi na 337 zuwa 338 Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda a Basra a ranar Juma'a yana yin sallah a wani daki da yake kusa da masallaci Ibn Rajab ya kawo a cikin littafin sa mai suna Fathul Bari mujalladi na 2 shafi na 442 zuwa 243 Ibn al-Qasim yace idan mutane suka yi sallar jami'i a lokacin tafiya ba laifi mata su bi sallar suna cikin tantunan su an-nawadir wa ziyada na Ibn Abi Zaid al-Kairawani mujalladi na 1 shafi na 296 muhimmancin wannan shine a gane yadda malamai tuntuni suka nuna yadda ake son alaƙar sallar mamu da liman ya ta kasance akwai abubuwa guda biyar waɗanda su ne tushen wannan alaƙar ga bayanin su kamar haka abu na 1 kusanci da masallaci Imam Ahmad bin Hanbal ya karfafa wannan sosai Imam Ash'ab yace idan ya zamo a tsakanin su akwai wata babbar hanya da mamun zai kasance kamar ma baya bin liman to wannan sallar ta sama bata yi ba sai dai idan akan hanyar da akwai wasu mutane suna bin sallar da sahun ya sadu da su to sallar ta su tayi an-nawadir wa ziyada mujalladi na 1 shafi na 295 zuwa 296 wannan magana tana da gindin zama a malikiya domin Imam Lakhami ya bayyana ta yadda ya kamata da cewa idan waɗanda suke cikin gidan da yake kusa da masallaci suka so su yi sallah tare da limamin masallacin yin hakan ya halatta a gare su idan liman din yana gaban su ko suna jiyo shi amma wato shi ma hakan ya halatta a gare su amma ba a son yin hakan idan suna nesa da shi ta yadda suna ganin sa amma dai ba sa jin abin da yake faɗa saboda a sallar sa a lokacin za ta zamo kintace da kaddara kaddare haka nan idan suka kasance suna kusa ta yadda suke jin sa amma ba sa ganin sa saboda akwai wani shinge a tsakanin su ko kuma idan suna wata nahiyar baya gaban su saboda ba su san menene yake faruwa ba sai sanin abin da yayi na raka'a raka'a da suke ciki ya kubce musu idan duk ba wannan to sallar su tayi at-tawfira na Imam Lakhani mujalladi na 1 shafi na 317 da hashiyatu dasuqi mujalladi na 1 shafi na 338 na biyu sanin cewa liman yana yin sallar Sheikh Al-Kaffal Shafi a Shafi'i ne ya faɗa wannan na uku ganin ayyukan liman na hudu jin abubuwan da yake karanta daga masallacin waɗannan biyun kuma Sheikh Al-Rajraji Al-Maliki ne ya faɗe su wannan ya haɗe da liman da mamu ma'ana kamar yadda Imam Khalil Ibn Ishaq ya faɗa a cikin At-Tawdi'u cewa akwai matakai hudu a koyi da liman ko dai a ga ayyukansa na sallah ko kuma a ga na mamun da suke koyi da shi ko a ji karatunsa ko a ji nasu ya faɗi wannan a cikin At-Tawdi'u Sheikh Mukhtasar Ibn al-Hajib shafi na 487 malaman Hanafiya sun kula da waɗannan sharaɗai na ji da ganin liman sosai suna kuma cewa duk sallar da ya zamo ba a ji ko ganin liman ko ba a ganin sauran sahu sauran sahun da ya fito tun daga masallaci to wannan sallar ta baci mallan sarkafi ya faɗa a cikin al-mabsut mujalladi na 1 shafi na 354 haka nan bayan al-sana'i na khashani mujalladi na 2 shafi na 84 zuwa 86 abu na 5 haduwar sahu dukkan mazhabobin sun tabbatar da buƙatar sai an samu haduwar sahu a wasu lokuta musamman malaman hanbaliya sun ja hankali akan haka sosai Ibn Taymiyyah ya kawo wannan a cikin Majmu' al-Fatawa mujalladi na 23 shafi na 410 ita kuma haduwar sahu ya danganta da yanayin al'ada yadda mutane suka dauka shine haduwar sahu haka abin zai kasance Shafi'iyya da Hanbaliya sun karfafa wannan magana har alƙali Husayn al-Shafi'i yana cewa ana la'akari ne da wurare kamar guda uku idan a tahara ake yin sallah to sai a yi la'akari da kusanci da liman idan kuma a masallatai ne to sai a yi la'akari da sanin cewa liman ya tada sallah don a bi shi idan kuma inda aka gina ne don shakatawa to sai sahu ya zo wurin shariatul ulama na al-kafalu shafi al-shafi'i shafi na 173 haka nan Sheikh Alauddin Mausili al-Hanbali yace yanayin haduwar sahu abu ne da ya danganta da al'ada ya kawo wannan magana a cikin hadin safu na al-Maldawi mujalladi na 2 shafi na 206 haka nan Rawdatu Talibin na Nawawi mujalladi na 1 shafi na 365 in ba a kusa da masallaci ta yadda za a biyo liman ko a ga ayyukansa to sallah ba ta yi ba a inda kuma jin sa ake yi kurum ko kuma ganin sa kurum anan ma sallah ta yi tare da karhanci manahijut tahsil na al-rajraji mujalladi na 1 shafi na 277 zuwa 279 haka ne hilyatul ulama na al-kafalu shafi al-shafi'i mujalladi na 1 shafi na 261 zuwa 264 haka nan fatahul bari na ibnu rajab mujalladi na 2 shafi na 444 wannan duka yana nufin waɗanda suke wajen masallaci in zahu ya zo musu shikenan ko kuma sahun ya zo aka hada da lasifika ko a zamanance aka hada da kamara da za ta hasko abinda liman yake yi ga waɗanda suke waje ko da ba sa jin abin da yake karantawa ko kuma in suna cikin wani kango ko daki daban duk sallar su ta yi amma waɗanda suke nesa da masallaci su zauna a gida ko a ofis suna bin lasifika kurum wannan sallar su ba ta yi ba wannan ya hada da mata da marasa lafiya wannan shine abin da kunzumin malaman wannan zamani suke ba da fatawa da shi fatawar lajinatul da'ima lilbuhut wal ifta mujalladi na 9 shafi na 218 lamba ta 6644 da fatawa mai lamba ta 7367 bayani na 5 akwai wasu ruwayoyi da suka shafi annoba da yaduwarta da ake yawan maimaita su a wannan lokaci na annobar coronavirus wannan yana da kyau sai dai matsalar akwai kusakurai wajen yadda ake faɗar wasu bayanan ga misalan irinsu misali na 1 kisar annobar Amwas da ta faru a shekara ta 18 bayan hijira annobar ta yi kamari sayyidina Umar ya tura runduna ya sa musu Abu Ubaid ibn al-Jarrah a matsayin babban komanda wanda a ƙarƙashinsa akwai wasu ƙananan komandojin annobar ta yi sanadin rasuwarsa sai kuma Umar ya sa musu Mu'adh ibn Jabal ya zamo a matsayinsa shi ma Allah madaukakin sarki ya ɗauki ransa a cikin wannan annobar bayansa ne kuma Amr ibn al-As ya zamo babban komandan sojojin a lokacinsa ne ya faɗa wa rundunar cewa annobar tana yaɗuwa kamar wutar daji don haka su rarrabu a cikin duwatsu don gudun kada ta kama su suka yi hakan har Allah ya dauke musu ita. Da yawa mutane har da wasu malaman ba tare da sun bincika labarin sosai ba suna cewa ai annobar ta faru ne a wani gari. A lokacin da Jiyamuddin Al-Asu yake gwamna wai sai yace kowa na cikin garin ya fita. Sai dukan garin babba da yaro mace da namiji aka koma kan duwatsu. Wannan fahimtar ba daidai bace. Kamar yadda aka fada runduna ce ta yaki. Abul Muwajjah Al-Marwari yace Abu Ubaida yana cikin rundunar da take sojoji 36,000 ne. Sai mutum 6,000 kuma annobar ta wuri. Imam Zahabi ya faɗi wannan a cikin Sirru Alamin Nubala mujalladi na 3 shafi na 174. Wannan runduna ko shakka babu ta bi wasu ƙauyukan yawa amma dai ba wai a wani gari guda ne abin ya faru a can ba. Sai a kiyaye. Tarikhul Umam wal Muluk na Ibn Jarir At-Tabari mujalladi na 2 shafi na 488 zuwa 489. Haka nan Al-Kamil na Ibn Jazari mujalladi na 1 shafi na 450. Misali na 2 a shekara ta 317 bayan hijira aka samu wasu miyagun mutane da aka fi sani da Qaramida. Suka je ɗakin Allah a ranar 8 ga watan Zulhijja, wato ranar tarwiya, ana tsaka da shiga aikin haji. Suka kashe mahajjata, suka jefa gawarsu a rijiyar Zamzam, suka zuzzunguri Ka'aba. Ɗakin Allah da makamai suna cewa wai ina tsuntsayen Ababil, tsairar Ababil ɗin ina tsuntsayen suke. A ƙarshe suka ɗauke Hajar al-Aswad suka tafi da shi can garin. Sai da yayi shekara sama da 10 a can. Sun je sun gina wani ɗaki a sufar Ka'aba wai don mutane su koma can. Da yawa malamai suna kawo wannan labarin a lokacin bayani a kan lokutan da aka dakatar da aikin hajji. Wasu suna ƙarawa da cewa bayan wannan aikace sai da aka dakatar da yin aikin hajji shekaru sama da 10. Daidai nan shine kuskuren. Hajar al-Aswad ya yi shekara 22 a hannun waɗannan mutane. Dukkan littafan da suka kawo wannan labarin suna tabbatar da cewa a iya wannan shekarar ne da wannan waɗannan mutane suka afko shine ba a samu ƙarasa aikin hajji ba. Amma shekarun da suka biyo baya mutanen kusa da Makka sun je aikin hajji. Mahajjatan da suke tahowa daga ƙasashe masu nisa kamar Iraki da Balakh da Khurasan. Ƙasashe ne a cikin Iran a yanzu da sauransu su ne suke jin tsoron tahowa saboda waɗancan mutane 'yan ta'adda suna kare hanya ko su kashe mutane ko su kwace musu gujeri. Don haka suka tsagaita zuwa. Amma ba wai duk duniya ne aka daina zuwa aikin hajji baki ɗaya ba. A kan wannan malamai suka yi magana, ga wasu misalai da za su nuna mana haka. Misali na 1. Abu Abdullah As-Salji yana cewa mutanen Kurasana babu zuwa aikin hajji a kansu tun shekara kaza da kaza. Shi kuma Abubakar Al-Iskafi yace ni ba zan ce aikin hajji ya zama farilla a wannan zamanin namu ba. Ya faɗi haka ne a shekara ta 326 bayan hijira. Imam Abubakar Al-Razi ya bayar da fatawa cewa aikin hajji ya sare a kan mutanen Bagadada. Malamai da yawa sun yarda da wannan magana ta sa. Tabiyun al-Haqa'iq Sharhul Kanz al-Daqa'iq na Zailai al-Hanafi mujalladi na 4 shafi na 238. Misali na 2 Imam Abul Qasim As-Saffar al-Hanafi yace bana ganin zuwa aikin hajji ya zama farali tun kamar shekaru 20 da suka gabata. Al-Bahru Ra'iq na Ibn Nujaym mujalladi na 2 shafi na 338. Haka nan Hashiyatu Raddil Muhtar na Ibn Abidin mujalladi na 2 shafi na 463. Sai Fatahul Kadir na Ibn Humam mujalladi na 5 shafi na 35. Misali na 3 malaman da suka zo a wannan lokaci suna faɗa a cikin littafansu kamar Imamu Al-Khiraqi Al-Hanbali a cikin matanin Al-Muqni' yana bayanin yadda za a fara dawafi yace sannan sai mutum ya je wurin Hajar al-Aswad in yana nan. ya shafe shi da hannunsa. Sai malamai suka ce ya faɗi cewa in yana nan ne saboda a zamanin su ne aka dauke Hajarul Aswad din. Al-Mubdi'u Sharh Al-Muqni' na Ibn Al-Muflih mujalladi na 3 shafi na 144. Misali na 4 Sheikh Al-Qalqashandi yace a lokacin da sarki Abu Mansur Al-Qahir billah ya zama halifa sai ya dawo da jigilar mahajjata daga Iraki zuwa Makka. Bayan kafin halifancin sa sai da zuwan nasu ya dakata. A shekara ta 320 yasa aka zo da su suka yi haji. Daga nan kuma aikin hajjin ya dakata daga Iraki har sai da aka yi sulhu da Qarabida a shekara ta 327. Akan cewa mahajjata za su rika ba su kuɗi ko za su rika ba su wasu kuɗi. Ma'asirul Inafa fi Ma'alimin Khilafa na Qalqashin di mujalladi na 1 shafi na 127. Na kawo wannan ne domin dalilai guda biyu. Na farko dan na yi nuni zuwa da ƙarfafa maganganu akan wannan matsala ta coronavirus ta fuskar cewa aikin hajji da yake cikin rukunan musulunci. Amma wato dan kiyaye rai da tsoron abin da za a haɗu da shi a hanya na wulaƙancin karami ɗaya ya sa manyan malaman lokacin suka ba da fatawa ga mutanen da suke wasu nahiyoyi kada su je aikin hajji. Wannan fa tare da cewa akwai yunwa da kishirwa da ragowar 'yan fashi da ake haɗuwa da su a hanya kafin ma wannan lokacin, amma sai lamarin 'yan karami ɗaya ya fi ɗaukar hankali akan sauran. Haka kuma ɗora hukuncin a kansa. Malaman lokacin ba su duba cewa ai an ce akwai ɓarayin hanyoyin ba, kamar yadda ba su ce ai duk kan ba ma abin ake yi ba, tunda sun san ana mutuwa ana kuma haɗuwa da haɗari. Sai kurum suka duba fatawa mafi maslaha da al'umma suka ba da ita, kamar dai irin abin da aka faɗa na haƙura da zuwa masallatai da sauran guraren taruka. Na biyu shine gyaran da za a bayar cewa a gaskiya ba dakatar da aikin hajji aka yi gabaki ɗaya ba. Wannan shekara ta 317 bayan hijira ce kurum za a ce ba a ƙarasa yin aikin hajji ba saboda kowa yana ta kansa, amma sauran shekaru mutane suna yin aikin hajji a haka duk da an ɗauke Hajarul Aswad ɗin. Buƙata dai a gyara zancen wajancen da ake cewa an daina aikin hajji shekaru fiye da 10 kaza ko ma fiye da 20. Bayani na 6 maganar illar da sababin da suka sa aka ɗage dokar sallar juma'a. Daman tun farko wahani ne abin, ba shi da wani tabbas, amma aka ɗora mutane a kansa. Wannan magana da za a yi a wannan matsala tana ɗan zurfi kaɗan a cikin ilimin usulul fiqh, domin haka sai a kiyaye. Kalmar illa ba ana nufin lahani ko wata cuta da ita ba. Kalma ce da masu amfani da ita suke amfani da ita a ma'anar abin da ya haifar da wani abu ko ya zamo dalilin samuwarsa, sai a kiyaye. A ranar Laraba 25 ga watan Maris shekara ta 2020 malamai a Kano suka ce kada a yi saurin sa dokar zaman gida da hana zirga-zirga tunda cutar ba ta shigo Kano ba a lokacin. Bayan haka da sati 2 malamai suka yadda cutar ta ceto ta fara yaduwa a tsakanin mutane. Suka ba da fatawar a sa dokar duk malamin da ya yi la'akari in ya tuna yadda cutar ta wujijjiga mutane a Tana da Italiya da Spain ga su tana shaƙe su ba yadda za su iya yin numfashi, ga su suna mutuwa ana zubar da su a kan titi. Ba zai so wa 'yan uwansa musulmi irin wannan mummunar mutuwa ba. Sannan kuma a ranar Litinin 25 ga watan Ramadana shekara ta 1441 bayan hijira, wanda ya daidai da 14 ga watan Mayu shekara ta 2020, hukumomi suka nemi shawarar malamai a Kano dangane da buɗe masallatai. Malaman sun nuna cewa za a iya buɗewa don a ci gaba da ibada, sannan kuma a ga yadda abubuwa za su kasance. A gefe guda kuma can waje akwai malaman da ba su yarda tun farko a kulle masallatan ba. A tattaunawa wasu ta yau da gobe suka kawo wani bayani na malaman ilimin usulul fiqh a babin kiyasi cewa hukunci yana juyawa ne tare da illarsa. wato sababin sa idan an samu illar lalle sai an sami hukuncin tare da ita in kuma aka ce babu illar to hukuncin ma ba zai samu ba gashi an dakatar da sallar juma'a saboda wani sababi sai kuma kullum aka ce za a bude masallatin a ci gaba da yin sallah to tambayar anan ita ce shin wannan sababi ko illa wadda don kula da ita ne aka ce an dakatar da yin sallah a masallatin shin ta wuce ne babu ita shi yasa aka ce yanzu a ci gaba ko kuwa daman dalilin ko sabanin ko sabanin hanawar ko sababin hanawar wani shirme ne wato wahani ne kurum ko kuma akwai wani kuskure da aka gano ko kuwa dai wani abu ne ya faru yanzu aka bari a je a bude domin gano wannan zai sa a kiyaye kuskuren a nan gaba ko kuma a iya yin wani kiyasin a kansa idan wata matsala ta taso a takaice wannan ita ce maganar su masu wannan bayanin sun kawo shi ne domin su nuna cewa hukuncin da aka yi tun farko na fatawar rufe masallatai ba daidai ba ne da mun babu cutar a aikace amma aka zo aka ce akwai ta daga baya kuma ba gaira ba dalili aka zo aka janye haka suke gani maganar gaskiya ita ce dangane da matsalar ta ilimin usulu da suka dora maganar su akai bayanin da suka yi bai zauna daidai ba maganar an faɗe ta sama-sama amma ba a duba abin da zurfin da ya dace ba saboda abin da ya kamata su yi la'akari da shi a nan shine na ɗaya illa ko sababi da suke nuna hukunci har a dora wani hukunci a kansu kala biyu ne kala ta farko ita ce wanda ake kira da al'illatul mansusa wato wani nassi na qur'ani ko hadisi ya faɗe ta tsaro-tsaro kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce barawo da barauniya ku yanke hannayensu wannan ya zo a cikin suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 38 da kuma fadar sa da cewa mazinaci da mazinaciya ku zane kowanne ɗaya a cikin su bulala 100 ya zo a cikin suratul nur aya ta 2 anan an faɗi illa ko sababin da zai sa a dace hannun barawo ko barauniya wato sata za a doki mazinata ne saboda yin zina kala na biyu shine wanda ba nassoshin qur'ani ne ko hadisi suka faɗi sababin illar ba malamai ne suka bincika suka gano illar ko sababin sannan suka dora hukunci a kansa ana kiran wannan da suna al'illatul mustanbada wato wanda aka gano ta aka fito da ita sakamakon bibiyar wasu dalilai Ibn Qudama ya faɗi wannan a cikin Rawdatul Nazir shafi na 324 zuwa 325 haka na Al-Burhan na Abul Ma'ali Al-Juwayni mujalladi na 2 shafi na 648 haka na Al-Bahrul Muhim na Zarkashi mujalladi na 4 shafi na 122 haka na Nahiyatus Sul sharhu Minhajul Usul na Al-Isnawi mujalladi na 2 shafi na 151 matsalar da muke magana a kanta ita ce cewa za a iya kamuwa da cutar coronavirus a masallatai saboda wurare ne da al'umma suke yin dandazo suke takuduwa sosai bugu da ƙari masallatai wurare ne da kowa yake zuwa tsofaffi da masu cututtuka masu haɗari duka suna zuwa mutane suna yin tari da kaki da atishawa da hamma duk ana zaune a masallaci waɗannan kowa ya sani suna daga cikin hanyoyin da ake kamuwa da cutar sannan kamuwa da cutar ta waɗannan hanyoyin abu ne da aka ga ya faru ba sau ɗaya ba ko sau biyu ba a ƙasashe daban-daban da yanayi mabambanta ya faru kuma da mutane masu shekaru daban-daban don haka aka sami ƙwaƙwaran zato a zannu rajih bisa abin da amintattun likitoci suka tabbatar gwadawa ta yau da gobe ita ma ta ƙarfafa hakan cewa idan aka bar mutane suka ci gaba da haɗuwa za su iya kamuwa da cutar kamar yadda aka ga irin hakan ya faru a ƙasashe masu yawa a cikin su har da na musulmi idan suka daina haɗuwa za a samu damar shawo kan cutar daga nan malamai suka fara ijtihadi don tabbatar da hukuncin ɗabi'a da yanayin cutar coronavirus sabon abu ne a idon duniya baki ɗaya
an ga dai cutar ta kashe da yawa a kasashe kamar China da irin su Italy da Spain da sauransu da wannan sifa ta saurin yaduwa da makure mutane har mutuwa ta bayyana ko kuma har mutuwa ta bayyana sannan aka gane hanyoyin da take yaduwa to dole duk malami ya yi tunanin hukuncin haduwa a masallatai da sauran taruka wannan shine abin da tsarin ilimi yake bayarwa kamar yadda Abul Qasim An-Nakhshawani yake faɗa cewa idan aka riga aka kaddamar da hukunci to sai ran mutum ya fara neman illa da sabanin da aka rage hukuncin a jikin sa da ya jiji sai ya gamsu da shi ba zai ƙara neman wani abu ba kuma amma idan sibobi ne suka fara bayyana to sai rai ya fara neman hukunci idan ya ji hukuncin zai iya wadatuwa da sifofin da aka faɗa musamman idan sun dace sosai da hukuncin da aka yi ko kuma musamman idan sun dace sosai da hukuncin da aka yi at-taqriru wa tahdhir na ibnu amir al-hajj mujalladi na 3 shafi na 34 dan haka aka dauki matakan kariya kada cutar ta yadu bincike kuma yana ci gaba a kanta yau da gobe da jarraba abubuwa sakamakon bincike ya tabbatar da cewa da alama za a dauki lokaci ana fama da cutar saboda bayyanar sifofin wannan cuta da yadda take yaduwa da sauri shi yasa aka dauki hukunci na bin dabaru da matakan gudanar da rayuwa tare da ita dukkan malamai waɗanda suka bada fatawar a rufe masallatan da waɗanda ma ba su bayar ba kowa baya jin dadin dakatar da sallah a cikin masallatan dan haka aka bada fatawar cewa tunda cutar nan tana nan a cikin gari amma lamarinta ya dallafa kadan sannan kuma ta zama abokiyar zama sai dai a ci maganin zama da ita to ba laifi a bude masallatan akan shawarar da likitoci da masu kiwon lafiya za su nuna don kare kai daga daukarta ko yadata saboda haka ba wai cutar ce ta kau gaba daya ba cutar dai tana a cikin mutane nan a cikin mutane amma za a iya gwada gudanar da rayuwa da ita har kuma Allah madaukakin sarki ya dauke ta baki daya abin da muke cewa shine illa ko sababi wanda yasa aka rufe masallatai suna nan bisa yadda gwaji da jarraba abubuwa suke nunawa amma kamar yadda Sheikh Abul Qasim An-Nakhshawani yake faɗa gwadawa da jarrabawa su ne kashin bayan illa mustanbada idan jarrabawa da gwadawa suka yi ƙarfi sai abin da za ta bayar ya zamo ya kai ga matakin yakini zai iya kasancewa kuma bai kai haka din ba na fa'idul usul na qarafi mujalladi na 4 shafi na 225 bayanin wannan malami yana dada nuna cewa maganar hukunci yana juyawa tare da illarsa ta bangaren tabbatarwa da korewa yana shiga da karfi cikin illa mansusa ne amma illa mustanbada ba shi da wannan karfin shiga kane kane a cikin ta saboda yanayin gwadawa da jarrabawa waɗanda su ne kashin bayanta kamar yadda aka yi bayani a sama ya tabbatar da hakan qawaidul adilla na as-sam'ani mujalladi na 4 shafi na 327 na biyu muhimmin sharadi ga illa mustanbada shine a sami munasaba wasu sukan kira wuta da al-ihala kamar yadda malam wato al-amidi ya kawo a cikin al-ihkam mujalladi na 3 shafi na 316 da mujalladi na 4 shafi na 7 haka nan al-ibhad sharhu minhaj na subuki mujalladi na 6 shafi na 2430 sai kuma na tajid dalibina na al-muqbili al-yamani shafi na 497 ma'anar wannan shine ana so illa wato sababin ya kunshi tabbatar da wata maslaha ko kawar da wata matsala ko dauke wani kunci da wahala samuwar ɗaya daga cikin waɗannan yana nuna cewa illar ko sababin yana da tasiri a hukuncin zai kuma dada tabbatar da ingancin illar ko sababin daga duk abin da zai kawo wani tarnaki wato naqadi ko qadahi an-naqdu aw al-qadahi kenan a larabci Alu Taymiya ya kawo wannan a cikin al-musawwada
na mujalladi na biyu shafi na 737 abinda muka gani kuma na rashin takuduwa a duk wuraren da cutar ta durfafa a farkon lokaci kamar jihar Wuhan a China yin hakan ya taimaka musu wurin sassauta da dakile yaduwar cutar mu ma kuma yin hakan ya kawo rangwame a bazuwar cutar a jihohin mu ba dan hana zirga zirga da rufe ko ina watan farko da abin ya munana domin a jihohi kamar Kano mutanen da suka fara kamuwa da cutar sun yada ta ne har a masallaci bibiya da aka yi ta tabbatar akwai mutanen da ba inda suka yi hulda sai anan kuma sun kamu wannan ba abu ne mai dadin ji ba amma abu ne na hakika da ya tabbata Sheikh Abdul Aziz Al-Jazairi wani malami aboki na a kasar Algeria ya faɗa mini cewa sun yi sallar isha a masallacin su tare da wani mai cutar coronavirus da aka zo gwaji sai da aka samu mutane kamar 16 zuwa 17 har da shi wannan malamin duk sun kamu dan haka tun yana asibiti yana karbar magani yake kara cewa lalle mutane su yi hakuri su zauna a gidajensu su yi ibada a can na uku masana usulul fiqh suna cewa illa mutambada za ta iya zamowa tabbatacciya kuma ingantacciya koda ko hukuncin bai samu tabbatuwa akan wani reken ba saboda wani abu da ya hukunta haka wanda duk ya dauka cewa dan ba a samu bayyanannen illa ko sababi a wani ko ɗan wasu misalai ba ya dauka cewa hakan yana nufin kore samuwar illar ma gaba daya to hakika ya zo da shirme tashnibul masani na zarka shi mujalladi na 4 shafi na 149 wadanda suke so su kafa hujja da ka'idar hukunci yana juyawa tare da illarsa ta bangaren tabbatarwa da korewa in suna so su soki fatawar da malaman suka bayar ta farko da ta biyu su sani cewa ita illa mutambada ana suka nakali ko kadahi a kanta ta fuska biyu fuska ta farko dai a kawo abin da zai nuna babu illar kwata kwata a inda ake fadar akwai ta wato Almania kamar a ce a Kano ba a samu cutar ba gaba daya dan haka hukunci na cewa a bude masallatai ya zama shirme kenan domin dama ba a samu cutar bane a Kano tun asali fuska ta biyu kuma a kore sharadi intifa'ul sharadi wato a kore zantan cewa matukar an takuda za a iya dauka da cewa ba a taba daukar cutar ba ma a Kano ko a ce ba a daukar cutar kwata kwata in an samu takuduwa idan da kin kawo waɗannan biyun ko ɗaya daga cikin su da sai mu ce maganar su ta tabbata amma su da kansu sun san ba haka bane saboda abin da muke gani a duk duniya ko a Najeriya ko a Kano na dauka da kuma samuwar rashin lafiya sakamakon coronavirus sannan kuma ga mutane nan a kwance a asibitoci suna jiya saboda cutar yana da kyau ɗaliban ilimi su san da waɗannan bayanai da kyau su kuma rike su sosai don suna da amfani a harkar ilimi ba wai kodi wuce ne ake cewa hukunci yana juyawa tare da illarsa ta ɓangaren tabbatarwa da korewa ba na bakwai wasu malamai a duniya baki ɗaya suna jin tsoron kada annobar coronavirus ta zama wani irin gagarumin makirci na Yahudawan duniya da haɗin bakinsu don a cutar da musulunci wato conspiracy theory a turance da suke faɗa duk musulmin kirki dole ya kwana da sanin cewa anan duniya ba za su ƙyale musulmi da musulunci su zamo suna burinƙata haka nan ba mun san Allah ya faɗa mana cewa Yahudawa da Nasara ba za su barka ba haka kurum har sai ka ji tsarin faɗa musu cewa shiriyar Allah dai ita ce cikakkiyar shiriya idan ka kuskure ka bi son zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na ilimi to ba ka da wani sauran mai zumuntar lamari ko mai taimakon ka daga Allah maɗaukakin sarki suratul baqara sura ta 2 aya ta 120 wannan aya da sauran irinta a cikin alkur'ani suna nuna mana cewa makiya wannan addini za su yi tafa ma kansu bayar da musulmi ko kuma su kayar da musulmi amma Allah ba zai ba su damar yin hakan ba ni a gaskiya nan da nan ban cika yarda da zantan komai a ce turawa da Yahudawa su ne suka kawo mana shi ba sai na yi bincike da zan iya idan bayanai na hankali da nutsuwa suka zo tare da hujjoji bayyanannu ba buƙatar kuma mutun ya je yana sauran gunaguni da kananan maganganu da labaran da aka kinsa ko aka shirya don cimma wasu manufofi na daban ba a gaban mutanen Najeriya boko haram ta ciru har sai girma amma sai wani ya bushi iska kawai ya ce maka ai kirkiro ta akai haka da sata a arewacin Najeriya a gaban idanun duniya Usama bin Laden yayi waka yayin bin samarin da suka kai hari suka ruguza trade center da Pentagon na Amurka amma sai wani ya zo da zancen wai ta kanta Amurkan ita ce ta ruguza su dan cimma wata bukata waɗannan mutane ne kurum ban ce babu makincin da suke kullawa musulmi da musulunci ba akwai shi tabbas akwai shi a wasu abubuwa amma zuwa yanzu na gamsu cewa corona virus ba kirkirar ta aka yi don wasu manufofin ba wani abu da aka yi shine turawan da ake gani saboda rashin imani da Allah madaukakin sarki kusan sun fi kowa yarda da zancen makirci da kulle-kulle tuntuni ba wai yau ba a shekara ta 749 bayan hijira wato wanda ya daidai da shekara ta 1346 miladiya har zuwa shekara ta 1353 miladiya da annobar da aka fi sani a kasashen turai da black death ta kullo sai suka ce yahudawa ne suka jefa guba a cikin rijiyoyi a lokacin da musulmi sun koma ga Allah madaukakin sarki suna ta roƙonsa da ya ɗauke musu annobar bayanin wannan bakar annobar ya gabata a bayanai na baya musamman a fitowa ta hudu idan muka duba za mu ga kansu su kansu masu kokarin su ce akwai lauje a cikin nadin sun kasa tsayawa akan abu daya a wani lokaci sai yaki ne na makaman guba wato biological weapons amurka ta zuba wa tana wannan guba dan su karar da su musamman an ga tana din ta danno kai wajen mamaye tattalin arzikin duniya wannan tunanin a wuri na bai tsaya daidai ba domin amurkan da ake tunanin ita ta sa yanzu ya dawo tana jin jiki adadin waɗanda suke mutuwa a can sakamakon coronavirus ya ninka waɗanda suka mutu ko suka kamu a tana sannan tattalin arzikin amurka tun a 1987 wato shekara ta 1987 bai daɗa samun rugurgujewa ba kamar a wannan annoba ta coronavirus ba yadda za a yi su da suke jin ramba amurke ɗaya yana da tsada su kunna wutar wato wadda za ta dafa kansu da kansu ba tare da sun san yadda za su kashe ta ba wasu kuma su juya abin ga ita kanta tana da cewa ita ta kirkira abinta don ta yaƙi turawa da amurka shi ma wannan kwakwalwa mai duba abin da yake kaiwa ya dawo ba za ta kama wannan zancen ba babu yadda za a yi su bari dubunnan mutanensu su mutu a ciki har da manyan likitoci da ƙwararru a ɓangarori da yawa a cikin har da manya-manyan likitoci da ƙwararru a ɓangarori da yawa waɗanda samun ƙyanƙyasar irinsu ba zai yi a ɗan ƙanƙanin lokaci ba bayan kuma suna alfahari da yawansu suna kuma cin moriyar yawan ta ɓangarorin tattalin arziki da yawa bugu da ƙari daga lokacin da annobar ta yaɗu a Wuhan zuwa lokacin da suka shawo kanta a watan Afrilu tattalin arzikin China ya sauka da kusan kaso 15 cikin 100 mutum mai hankali dai wanda yake burin kasa kamar ƙasar China ba za su kai kansu irin ga wannan hauma-haumar ba wasu kuma su ce yahudawan nan ko yahudawan masu ƙungiyar masoniya mason su ne hummul aba'isin cutar don su samu damar ci gaba da juya duniya isra'ila wadda ita ce ƙasar da yahudawa suka yi ƙwaci da kaka gida a can ita ma ta ɗanɗana kuɗarsu ta coronavirus an samu sama da mutum 5,000 waɗanda suka kamu wasu ma sun mutu sakamakon cutar sai da ya kai ministan lafiyarsu ya fito yana ba da shawara cewa su rika kautar da tsofaffi daga wuraren cakuɗi su rage hulɗa da su don su ne suke da rangwamen ƙarfin kariyar jiki ta hanyar da cutar take saurin kama mutane akwai masu cewa kamfanonin magani sune suka dauke nauyin sako ko kuma suka dauki nauyin sako wannan cuta mai ta'asa domin su samu damar sayar da magungunan sannan su kirkiro rigakafi wanda za su sayarwa da duniya dan su samu kuɗi ban ki ba yanzu da aka fara fahimtar cutar a samu kamfanonin da za su fara rige-rige wajen samar da magani da rigakafi sannan ne ma wasu kamfanonin da suke rutan za a ci kasuwar babu su ko kuma manyan za su danne kananan sai su fito da propaganda daban-daban ta hanyar amfani da ƙaryar an yi bincike kaza ba kaza bane amma idan aka zurfafa bincike sai a iske duk shirme ne ko shiri ne don kawo tarnaki ga waɗancan haka nan ma wasu likitocin da suke ganin ga dama ta samu za a sa su a kwamitocin da suka shafi yaƙi da annobar sai aka tsallake sunayensu ba su shiga ba su ma har a nan ƙasar suka yi ta surutu har sai da aka jawo su ciki sannan aka kashe bakin tsanya amma zancen tun farko a ce wasu kamfanonin ne suka kirkiro ta wannan ba wani dalili don hukumomin China da Amurka ba za su bari al'ummatansu su mutu ba domin biya wa waɗannan kamfanonin bukata abin da yake ta yaduwa kuma yanzu shine wai akwai tsarin 5G wanda yake kafofin waya da internet za su koma kan amfani da shi ana cewa wannan tsari yana da matuƙar ƙarfi ta yadda zai yi tasiri a jikin mutane da ƙwayoyin halittarsu ya sa musu kansa da cutuka kamar su coronavirus babu ra'ayi ma wanda nake ganin ya fi kusa da shirme kamar wannan akan tsarin hankali na cewa abubuwa da yawa suna da alfanu suna kuma da matsala shi ma tsarin 5G ba zai rasa nasa ba amma dai zancen a ce shi ya kawo coronavirus wannan shine nake ta neman hujja mai ƙarfi don na yarda domin cuta na da annobar da ta wujijjiga su ai sun daɗe suna da ƙaddamar da tsarin 5G a ƙasarsu yaya aka yi har suka yi annobar suka murmure ba tare da sun canza tsarin 5G ɗin nasu ba ba ma su kaɗai ba akwai wasu ƙasashen da suke amfani da wannan sabon tsarin kafin mata na ta fara yi amma annobar ba ta kullo a wurinsu ba da ta je musu kuma ba ta yi kamari a kansu sosai ba kamar su South Korea da Australia da sauransu sannan me yasa a ƙasashen da ba ma a fara tunanin gwada wannan tsarin na 5G ɗin ba amma annobar ta iske su kamar su Niger da sauransu wannan ya hada har da irin su Italiya da Spain da Iran bincike ya tabbatar da cewa karfin tsarin 5G bai wuce irin karfin tsarin da gidajen talabijin da rediyo suke amfani da shi ba idan har waɗannan suna da illar da za ta kawo irin wannan annobar to ai da tuni ba kowa a duniya abun mamaki wani yare da kwakwalwarsa da tunaninsa har ya yarda cewa ta hanyar 5G za a rika sarrafa mutane kamar wata 'yar tsana wato robot mai remote control dalilin su wai sun gani a fim mai fadar wannan ma da kuma mai yarda da shi ya kamata su ziyarci likitoci a Dawanau masu yarda da wannan kamar ba su fahimci yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi zubi da tsarin ɗan adam ba ba microchip ba ko ƙwayoyin aka dona kai tsaye ɗan adam halitta ce ta musamman banda Allah ba wanda zai juya zukatan ɗan adam irin wannan juyawar da suke faɗa wanda suke ta bayani a kanta ba wanda zai juya shi irin wannan juyawar domin Allah maɗaukakin sarki shi ne musarriful qulub saboda shi ya halitta zukatan yake da ikon juya su sannan a cikin mutanen duniyar mutum nawa ne za su zauna suna sarrafa kwakwalen mutane kowa zai rika kulawa da mutum nawa shi kuma su waye za su rika kula da shi da irinsa masu irin wannan gagarumin aiki haka dai tunani ne na irin waɗanda suka wadata da jahilci waɗannan kaɗan ne waɗanda aka fi sani da nazantan haɗin bakin Turawa da Yahudawa a ciki duka za a ga babu zancen Allah ne ya kawo ita wannan annobar kamar an zari zantin Allah yana da iko akan ya jarrabu mutane da wannan cuta nayi amfani da abin da na karanta na tarihi nage yadda Allah madaukakin sarki ya jarrabu al'ummatai tun farkon duniya na yadda da cewa coronavirus da aka fi sani da covid-19 ita ma Allah ne ya kawo ta nayi wadi da duk wani tunani na hadin baki dan ba ni da shaida ko dalili wanda zai sa na yadda hadin bakin ni amma ina da dubban dalilai da suka daka tabbatar mani da cewa Allah shine ya jefo wannan cuta ta coronavirus a wurinsa kuma zamu nemi waraka da dauke ta daga duniya baki daya ta haka nayi tawakkali da Allah madaukakin sarki sannan kuma zan bi tsarin da shari'a ta yadda na kariya da rigakafi yin haka wato shi ne bani kwanciyar hankali sai da bazan shiga zargen suwana da wana ne ko dalilin makircin suwana ne da wana ba da alama tunanin hadin bakin yahudawan duniya yana jefa mutane cikin abubuwa marasa daɗi da yawa ga kaɗan daga cikin su na ɗaya yana kawo musu rashin nutsuwa saboda kullum a cikin zargen su suwana sun kirkiro kaza da kaza da tunanin komai makirci ne sannan su ci gaba da yaɗa irin wannan cikin mutane akwai masu irin wannan yanayi a kowane bangare na duniya sannan sai a yi wa turawan da yahudawan aiki na zuba tsoron ko kuma tsoronsu a cikin zukatan mutane ba a sani ba bugu da ƙari kullum cikin dakon wata magana daga turawan suke yi wadda suke zaton za ta ƙarfafi tunaninsu wasu jan cewa sun fi kowa rudu ba a wannan magana na biyu yana hana mutum ya yi wani ƙoƙari da hoɓɓasa don ya gina rayuwa mai inganci saboda kullum yana ganin akwai masu makirci na haƙiƙa da kuma waɗanda ya cika ƙwaƙwalwarsa da su suna nan ba kuma za su bari ya yi wani abu na kirki ba sai ya bari don tsabar tsoro na uku yana hana wasu bin hanyoyin da ba su ci karo da shari'a ba na kariya da rigakafi na hudu yana sa hantara da zargin ɗan uwa da abokan arziki waɗanda ba su yarda da tunanin haɗin bakin conspiracy theory ba da goyon bayan turawa ko yi musu aiki ko kuɗaɗe aka ba su da sauransu na biyar irin wannan tunanin yana sawa wasu mutanen rashin tsayawa su kula da ɓangaren da mahukunta suka yi daidai don a yaba musu a ƙara sa su akan hanyar da ta dace na shida daga manyan matsalolin irin wannan tunani akwai watsi da duk wata fatawa ko ra'ayin da bai tafi akan zancen tunanin makircin yahudawan duniya wato conspiracy theory ba abun mamakin kuma ba su yarda da abin da malaman addinin suka faɗa ko suka yi fatawa a kai ba amma kuma sun makale wasu fina-finai da turawan suke tsarawa tsari dai irin na fim wanda muka sani wai waɗannan su ne hujja su ma turawan sun yi fina-finai ne don su faɗakar a kan hanyoyin da ya kamata a bi idan wannan masifar ta taso na bakwai abu mafi girma kuma shi ne wannan tunanin yana sa wasu in ba su yi hattara ba su manta da ikon Allah wajen halitta da yadda yake sarrafa su da yadda ya su bisa hikimarsa wato yadda wasu suke ɗaukar zafi akan tabbatar da haɗin bakin turawa da yahudawan kamar suna mantawa da tauhidin rububiyya a ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya kawo wa al'umma mafita ya haɗa kanta akan alheri ya ba mu ikon tumɓuke duk wani ƙulle-ƙullen masu kawo wa musulunci tarnaƙi na cikin gida da na waje annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana mu riƙa yin wannan addu'a اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن da karshe ina da hankalin mai sauraro cewa wannan ita ce fitowa ta 12 na rubutun babban malamin mu Farfesa Ahmad Murtala biyu ke hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantowa ɗalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudaifa na karantu tare da mai kula da na'ura engineer MACD muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu daga abin da muka saurara kuma ya kare mu da kasar mu daga wannan annobar ya ije mana ita
ya dukan waɗanda suka rasu daga cikin mu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.